sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 28 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, a yau Talata wata kungiyar mata ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Afghanistan. Suna buƙatar daman yin ilimi da aiki a ƙarƙashin sabon shugabancin kungiyar Taliban. Kafar yada labaran Siriya ta faɗa cewa wani makami mai linzami da Isra'ila ta harba daga tekun Mediterania da afkawa tashar jirgin ruwan Siriya ta Latakia, inda ya tada wuta da ɓarna mai yawa. A yau Talata, kotun kolin Rasha ta yanke hukuncin rufe babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar da ake kira Memorial.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya sun mayar da martani akan kalaman ministan shari'a ƙasar game da yadda gwamnatin tarayya ke amfani da kuɗaɗen sata da aka kwato daga ƙasashen waje. Bayan haka za ku ji cewa hauhawar farashin dalar Amurka a Najeriya na ci gaba da kawo babban cikas ga 'yan kasuwar ƙasar, musamman waɗanda ke fitar da kaya zuwa ƙasashen duniya. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan batu?
Kaga don wanda zai zo dukiyarsa ya sai kayayyaki fitar su ƙasashen waje, to wannan yana taimaka ma ƙasa ne ba, wanda yana cikin abin da ke nuna ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Sun ba aka kuma hana wannan 'yan kasuwa ko kuma suka samu taulayi saboda wato canjin nan, to za a tattauna kuma zai rage ƙarfin ƙasa na hidda kaya.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji fatan wasu 'yan Najeriya game da sabuwar shekarar 2022, yayin da ake ban kwana da shekarar nan ta 2021. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafi da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, wata kungiyar mata ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Afghanistan. Suna buƙatar daman yin ilimi da aiki a ƙarƙashin sabuwar shugabancin kungiyar Taliban. Matan sun yi tattaki kana suka rera saƙonni da suka haɗa da me yasa kuka rufe makarantu da aiki da abinci da kuma ilimi. Wata mace ta riƙa wani kwali mai rubutu da ke cewa mu mata mu tashi tsaye, mu kyamaci wariyar jinsi. Wani kwali kuma na ɗauke da rubutu cewa mu ne muryar mutane masu fama da yunwa. Gwamnatoci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna matsawa Taliban lamba da ta mutunta haƙƙoƙin mata tun lokacin da ta ƙwace iko a ƙasar Afghanistan a cikin watan Agusta. Kafar yaɗa labaran Siriya ta faɗa cewa makami mai linzami da Isra'ila ta harba daga tekun Mediterania ya afka wa tashar jirgin ruwan Siriya ta Latakia, inda ya tada wuta da ɓarna mai yawa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Sana'a ya ce an kai harin ne da sanyin safiyar yau Talata, kana harin ya taɓa wata kwantena a nan tashar jirgin ruwan. Latakia ita ce babbar tashar jirgin ruwa mai yawan haɗa-haɗa a Siriya, kana harin na Isra'ila shine na biyu da ke auna wurin a cikin wannan wata. Isra'ila ta kai hare-hare da dama ta sama akan wasu yankunan Siriya tun lokacin da ƙasar ta faɗa cikin yakin basasa a shekarar 2011. Ba kasafar Isra'ila take tsokaci a ɗaya daga cikin hare-haren da take kaiwa ba, amma ta amince da kai hari akan sojojin da Iran ke marawa baya da kuma jigilar kayayyaki domin hana Iran samun mafaka a nan Siriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, kotun kolin Rasha ta yanke hukuncin rufe babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar da ake kira Memorial. Masu gabatar da ƙara sun zargi Memorial da ƙin saka alama yadda ya kamata akan littattafanta da aka ayyana ta a matsayin wakiliyar ƙasashen waje. Sun kuma ce kungiyar tare na tarayyar Soviet tare da sake gyaran aƙidar Turawan Nazi da suka kira da masu laifi. Kungiyar ta Memorial ta yi watsi da waɗannan zargi-zargi da ta kira na siyasa, kana shugabanninta sun lashe takobin ci gaba da gudanar da ayyukansu. Kungiyar ta yi fice ne ta hanyar aikin tattara laifuka a lokacin shugaban tarayyar Soviet Joseph Stalin, kuma a baya-bayan nan ta yi magana akan kokarin murƙushe masu sukar lamirin shugaban Russia Vladimir Putin.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan kalaman da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami yayi na cewa gwamnatin tarayyar kasar na amfani da kudaden satar da aka kwato daga kasashen ƙetare wajen gudanar da manyan ayyuka na ciyar da kasar gaba. Yan Najeriya sun mayar da martani. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Waɗannan kalamai dai na ministan ya fito ne yayin wata hira da aka yi da shi a wani gidan rediyo a jihar Kano, inda ya ce ana amfani da kudaden da aka kwato daga kasashen waje waɗanda barayin gwamnati suka sace wajen aiwatar da manyan ayyuka a ƙasar, da yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma gudanar da shirye-shiryen ayyukan jin ƙai ga al'ummar ƙasar. Masanin al'amuran yau da kullum Sabo Imam Goshua ya bayyana cewa
maganar da minista malami bai zo da mamaki ba. Dama mun ji muna zargin wannan gwamnati cewar jaya faɗo jaya ɗauka, wato ana karɓar kuɗaɗe ne a hannun marasu gaskiya, kuma wasu marasu gaskiya suna kwashi ba. Da mun manta ba, sun faɗi adadin kuɗaɗe da aka ce an karɓa a asusun tsohon shugaban ƙasa marigayi a Facca, kuma sun ce in an karɓo wannan kuɗin ana sa a treasury ne na gwamnati. Amma ba mu san abu guda ɗaya da aka yi ko da za a ce an yaba wannan kuɗaɗe ne da aka karɓa daga ƙasashen waje. Ko wannan kuɗaɗe aka karɓa na CRCC da sauran kuɗaɗe wanda ake zargi na almundahala ne, ya dace shugaban ƙasa ya nemi sa yau majalisa a yi wata hukuma ta musamman kamar fikiyar a ce irin wannan kuɗaɗe ne ake sarrafa su wanda talakawa suke gani a ƙasa, musamman a inganta harkokin lafiya, ilimi da wasu abubuwa wanda ke taɓa talakawa ruwan sha da harkar gona. To ba a yi haka ba, amma ba komi wannan gwamnatin ta tafi wata ta zo duk abin da suka binne insha Allah zai to fili, kuma ƴan Najeriya za su san me ke biya.
Mai magana da yawun gamayyar ƙungiyar arewacin ƙasar Abdulaziz Suleiman ya yi ƙari da cewa
ina ga kamata yi a ce ƴan ƙasa sun san nawa aka karɓo kafin a yi maganar ga yadda aka yi da su, a san nawa aka karɓo daga guri kaza, an sa su a guri kaza, an yi kaza da su. Su ko sauran aikace-aikace na bunƙasa ƙasa, su matsalar da aka samu a nan shine yadda gwamnoni suka soke, suka kashe, suka daƙile aikin ƙananan hukumomi. Saboda haka shi talaka yanzu ba abinda zai gani, muddin dai local government ba su da amfani, ba su aikin komai. A kullun chairman yana gurguje, yana babban birni, yana neman kuɗaɗe a wajen gwamna. Saboda haka ba a aikin komai, talaka ba abinda zai gani, ko kwalbati ne bai gani sai ya ce shugaban ƙasa ne ya gaza.
Duk da ƙalubalen tsaro da kasar ke fuskanta waɗanda aka danganta da rashin kayayyakin aiki da jami'an tsaro ke fama da su, ministan ya bayyana cewa cikin shekara ɗaya a mulkin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari an samu gagarumin nasara ta hanyar yaƙi da ta'addanci, batun da masanin tsaro a kasar Yahuza Ahmad Getso ya ce duk shashi faɗi ce da borin kunya.
Kamar yadda nake faɗa kowane lokaci cewar a Najeriya ba taɓa makarance gwamnati irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba, sakamakon cewar yaya za a yi a ce an samu hukumomin tsaro, ita minista ta kuɗi ta ce ta ba su makudan kuɗaɗe dangane da samar da kayan tsaro. Shi mai ba shugaban ƙasa shawara ya ce an ba da makudan kuɗaɗe akan samar da kayan tsaro da bunƙasa harkar tsaro, amma babu tsaron sai tsoro sai kuma ƙara taɓarɓarewar tsaro da ake samu. Sannan kuma wato su hukumomin tsaro suna maganar kullum ba su da kayan aiki, ba su da kuɗin aiki, ba a kula da su da sauran makamantansu, kamar yadda muke gani a fili. Tunda inda akwai waɗannan kuɗaɗen, ai da an ɗauki ma'aikata wadatattu ma waɗanda za mu gansu suna aiki. Sannan kuma maganar cewar an yi amfani da waɗannan kuɗi dan maganar ba da kuɗin yan fawa da gyara makarantu da kuma yin waɗansu abubuwa na ayyuka, ai wannan ƴan Najeriya ba su gani a ƙasa ba. To kuma sauran basussuka da gwamnati ta rinka ciwowa tana cewa tana amfani da su don tsaro da kuma raya al'umma da sauran makamantansu, zancen ya zama kwan gaba kwan baya kenan. Wannan kawai wani abu ne wanda ake cewa borin kunya.
ƴan Najeriya da dama ba su gamsu da wannan batu na ministan shari'ar ƙasar ba Abubakar Malami na cewa an yi amfani da kuɗaɗen da aka kwato musamman waɗanda aka ajiye a ƙasashen waje ta hanyar da ta dace, kuma a bayyane suke ga ƴan ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Amurka da Rasha za su yi wata ganawa a cikin watan Janairu akan makaman nukiliya da kuma tankiya da ake samu akan iyakar Rasha da Ukraine. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House ya faɗa wa manema labarai cewa ɓangarorin biyu za su gana a ranar 10 ga watan Janairu, sa'annan tattaunawar Rasha da ƙungiyar NATO za ta biyo baya a ranar 12 ga watan Janairu. Kana sai wani taro da za a gudanar a ranar 13 ga watan Janairu tsakanin Rasha da Amurka da kuma mambobin ƙungiyar tsaro da yin aiki tare a Turai. Idan muka zauna a wannan taron, Rasha za ta iya bayyana damuwarta, kana mu kuma za mu kawo damuwarmu akan teburi game da ayyukan Rasha, in ji kakakin kwamitin tsaron ƙasar. Ya ce akwai wurare da za mu iya samun nasara, akwai kuma wurare da ba za mu cimma fahimta ba. dama abinda tattaunawar diplomasiya ke nufi kenan. Gwamnatocin kasashen yamma sun bayyana fargaba akan tara sojoji da Rasha ke yi akan iyakarta da Ukraine, inda suke nuna damuwa akan yiwuwar Rasha za ta iya kai mamaya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya musanta wannan batun, kana ya buƙaci tabbacin cewa NATO ba za ta faɗaɗa ƙungiyar zuwa kusa da yankinsa ba. Kakakin kwamitin tsaron ƙasar ya ce dangane da muradun Ukraine, tattaunawar Amurka da Rasha ba za ta cimma wata matsaya akan Ukraine ba. Kakakin ya ce matsayar shugaba Biden akan Ukraine ta kasance a fili da gaskiya, da hada kan ƙawance akan hanyoyi guda biyu, hanawa da kuma diplomasiya. Muna da haɗin kai a matsayin ƙawance kan sakamakon da Rasha za ta iya fuskanta idan ta matsa akan Ukraine, inji kakakin. A ƙarshe, shugaban ƙasar Somalia ya dakatar da firaministan ƙasar bisa zargin cin hanci da rashawa a rikicin baya-bayan nan kan wanda zai jagoranci ƙasar da kuma zaɓen ƙasar da aka jinkirta. Masu sukar shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad, da aka fi sani da Farmajo, sun ce yana neman ya ci gaba da mulki ta kowace hanya. Wakilin muryar Amurka a birnin Mogadishu, Muhammad Kahiye, ya ce a kwanan nan mutane biyu ba su jituwa akan batun tsarin zaɓe. A wani taron manema labarai, Prime Minister Muhammad Hussein Rubel, da ake rikici da shi, ya ce zai ci gaba da sauke wajibobin da dokar ƙasar ta ɗora masa wurin shirya zaɓe domin samun miƙa mulki cikin lumana. Prime Minister ya kwatanta matakin da shugaban ƙasar ke ɗauka na tsige shi daga muƙaminsa da yunkurin juyin mulki. Ofishin jakadancin Amurka a Mogadishu ya kira da kakkausan murya ga shugabannin na Somalia da su gaggauta warware wannan tankiyar, kana su janye daga ayyukan takala.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya, hauhawar farashin dalar Amurka na ci gaba da kawo babban cikas ga 'yan kasuwar kasar, musamman waɗanda ke fitar da kayayyakinsu zuwa ƙasashen duniya. A wani yunkuri na nemo bakin zaren samun sauƙi ga matsalar, 'yan kasuwa na ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya sun haɗu domin neman mafita. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
A tsarin hada-hadar kasuwancin da ke buƙatar tura kuɗaɗe daga wata ƙasa zuwa wata tsakanin ƙasashen duniya, ana amfani ne da dolar Amurka wajen tura kuɗaɗen. Sai dai kuma wannan tsarin yakan kawo koma baya ga wasu 'yan kasuwa da ma kayan da suke fitarwa ƙasashen duniya, musamman ƙasashen da daraja kuɗaɗen suke zubewa kamar Najeriya. Misali, a harkar noma wanda gwamnatin ƙasar ke ƙirarin bunƙasawa, Najeriya ita ce ta biyu wajen samar da albasa da ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. Kuma gwamnatin ƙasar ta amincewa masu kasuwancinta fitar da ita ta wasu iyakokin ƙasar zuwa ƙasashen waje. Sai dai a cewar shugaban manoma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya, Aliyu Metsamu Isa, duk da hakan suna fuskantar babban ƙalubale.
Ƙasashen da suke siyan albasoshinmu, kuɗin da suke amfani da shi saifa ne da sidi. Amma in ka zo zaka cika ƙa'ida a banki na fitar da kayayyakin ƙasashen waje, akan ɗin da aka baka na in ka siyar da kayayyakinka ka dawo da shi dala ne, to sai yana ba mu wuya bayan mun siyar musu da albasa mu dawo da kuɗin nan ta akan ɗin nan da aka ba mu na dala, canjin saifa ɗin su zuwa dala sai su yi hasara. Kuma mu kanmu in suka turo mana dala ɗin zuwa Najeriya, mu ma mu canza dala ɗin zuwa naira sai mun yi hasara.
Wani ƙalubale shine sufurin albasa salum alum tsakanin ƙasashe, kuma ga ƙarancin kamfanin da za su iya sarrafa bata ko kuma hanyar adana ta karta lalace, abinda ya sa masu jagorancin hada-hadata a ƙasashen Afirka ke jaddada kiraye-kiraye ga gwamnatocinsu.
To ni ne Alhaji Mustapha Kadri Sarki Abzan daga Niger, ni ne president na Oro, duka kungiya ta 'yan albasa ta ƙasar Afirka ta yamma da ta tsakiya. Abinda muke kira hanya muke so a share ma albasa, tunda albasa ba wani sumunti bane, ba wani ƙarhe bane da mu can Nijar yanzu mun gani. To ranar da shugabannin mu suka yi tsaye suka ce iko na bisa hanya shaham albasa lahiya, ko ton nawa mota take dauke ba mai dibin ta, ba ta bashi ko taro.
Duk da waɗannan matsalolin, wasu na ganin idan aka hada hannu wuri daya za a iya samu bakin zare da sauƙaƙawa masu ta'ammuli da wannan amfanin gona.
Sunana Alhaji Abdulkadir Salami, ni ne wakili na mutanen Ghana. Muttahitare mu zan tsinciya mu daurin ki daya abinda yake damun mu ko ta wani bangare, bangaren doka kuɗi ne, bangaren ma'aikata ne, bangaren kasuwancin mu ya ci gaba. To sai mu ga mun ma kadin ya dace.
To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan batun. Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usman Danfodo dake Sokoto na ganin cewa
shi tsarin tattalin arziki ko yaushe ana diba yanayin da ake ciki sai a hito mai da tsarin da ya daidai da shi, wanda ba tare da ya cutar da ita gwamnati ba kuma ba tare da ya cutar da al'umma da ke kasuwancin ba. Kaga duk wanda zai zo ya dauki dukiyarsa ya sai kayayyaki ya fidda su kasashen waje, to wannan yana taimaka ma kasa ne ba, wanda yana cikin abin da ke nuna ƙarfin tattalin arzikin kasa. In ba aka kuma hana wa'annan 'yan kasuwa ko kuma suka samu taulayi saboda watan canjin nan, to za a ga cewa kuma zai rage ƙarfin ƙasa na hidda kaya.
A wannan lokacin da gwamnatin Najeriya ke tinƙaho da haɓaka noman abinci a cikin ƙasa, samar da mafita ga matsalolin da ke tarnaƙi ga hada-hadar kasuwancin kayayyakin amfanin noma kan iya taimakawa ƙudurin na gwamnati ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. A daidai lokacin da ake ban kwana da shekarar 2021, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatansu akan shekarar 2022, ciki har da kawo ƙarshen matsalar tsaro da kuma annobar coronavirus. Ga Babangida Jibril dauke da ƙarin bayani.
A inda ake shagulgula da kuma shirin shiga sabuwar shekara ta 2022 miladiya, 'yan Najeriya na ci gaba da maida martani tare da bayyana fatansu ga shekara mai zuwa. A kasarin 'yan Najeriya ne da na tattauna da su sun bayyana fatan samun zaman lafiya ta fuskar tsaro da kuma uwa uba kawo ƙarshen cutar coronavirus da take cinyewa, cutar da ke ci gaba da kassara tattalin arziki da hasarar rayuka ba ma kawai a Najeriya ba amma da sauran kasashen duniya. Ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos suka shaida mini game da sabuwar shekara ta 2022.
A fatana a wannan sabuwar shekara ta nasara, a Ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasa Najeriya, domin kasancewar Najeriya muna fama da tashe-tashen hankali daban-daban da kuma rashin zaman lafiya. Allah ba mu zaman lafiya, domin da zaman lafiya ne za a samu arziki.
Ubangiji Allah dawo mana da zaman lafiya, Allah kawo mana tsaro a ƙasar mu. Duwayen da suke da hannu akan rashin karan ƙasar mu, Ubangiji Allah ka gaggauta maganin su kafin wata shekara ta sake zuwa. Ubangiji Allah kawo mana zaman lafiya.
A matsayina na ɗan Najeriya, ina kira ga gwamnatin Najeriya da kuma duk 'yan Najeriya gaba ɗaya, mu saka ƙasar mu a addu'a sakamakon halin da muka samu kanmu ciki. Duk da dai a ce gwamnatin tana bakin ƙoƙarinta da ta ga ta kawo zaman lafiya a ƙasar, musamman ma a yankinmu na Arewa. Sannan kuma muna fatan alherin da ke cikin sabon shekarar nan Allah ya hada mu da shi, sharrin da ke ciki Allah ya kare mu, kuma Allah ya kawo mu ƙarshen tashin hankulan da ke damu mu a arewacin ƙasar nan.
To fatana ni dai a wannan shekara da zamu shiga a 2022, muna yi wa Allah godiya dai da abubuwan da muka fuskanta a baya, amma muna fatan Allah ya kawo mana sauyi musamman bangaren tsaro da ya tabarbare a Najeriya da kuma bangaren kiwon lafiya da abubuwan da sai dai a hankali. Sannan kuma gashi yanayi na rayuwa, kowa na cikin matsi, kowa ka taba kuka, kowa wanda yake a zahiri ne. Sannan ga matsaloli da wannan shekara za mu yi man kwana da ta tso da shi, wannan haraka corona ma ya dama abubuwa da dama.
To fata na a wannan shekara Allah Ubangiji ya sa mu samu sauyi na alheri, sauyi na gari, sauyi da zai zame mana alheri duniya da lahira. Kasancewar a baya an fuskanci matsaloli musamman wannan shekarar da muke ban kwana da ita, mu dubi bangaren kiwon lafiya za ga abubuwa ya tabarbare sosai. A wannan shekarar da muke ban kwana da ita ne fa likitoci a Najeriya suka tafi yajin aiki na kusan watanni biyu. Ga kuma matsi na tattalin arziki da kowa ka taba sai dai ka ji cewa wayo Allah. Ga kuma wannan larura ta coronavirus aka shafa ma da ita.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya shine na samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, da rai kuma da tabbatar da tsaro da zaman lafiya da walwala. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibril. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Ci gaba da kawo muku wasu shirye-shiryen noma da muka gabatar muku a wannan shekara ta 2021 da muke ban kwana da ita. A watan Nuwamba, wakiliyarmu Zainab Babaji ta tattauna mana da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya, Farfesa Garba Hamidu Sharubutu, wanda ya ƙarin haske kan zuba jari a wannan fannin, ganin irin halin rashin tabbas da ake fama da shi.
Yanzu haka din da mun fara samun gayyata dama ai tsoron da yawancin masu saka jari musu ke yi ne babu doka wanda ya bamu daman yin haka. To amma tunda aka fitar da wannan dokan, ina tabbatar miki da cewa mun fara samun masu saka jari, sun fara nuna kansu. To idan aka samu kuma aka fahimtar da su sosai kuma sun san cewa lalle akwai doka wanda zai kare wato tattalin arzikin su, ni na tabbatar da cewa za a yi kokari a samu. Bayan haka kuma a mitin din da muka yi muka ce to idan muka samu mutane daga kasan waje wanda suka yarda za su saka jari a yawancin cibiyoyin binciken mu, to za mu yi kokari mu fidda doka wanda zai kara musu karfin gwiwa, wato kamar ya encouraging din kamfanonin nan waje su nemi 'yan kasa suma su sa su cikin wannan saka jari.
Batun wannan riga da aka fara ko kuma wannan shi tsari na gwamnatin tarayya musamman ta yadda za a keɓe gurare ma waɗanda suke sha'awan ko da a harkan gona ne ko na kiwo da sauransu, musamman kwanaki an ƙaddamar da shi a jihar Nasarawa, ina aka kwana ne a wurin?
To yanzu ai kin san abubuwan ana yin shi ne
duk.
Yanzu ana nan ana tattara jihohin da su suke jin su ma suna son su shawatar da wannan, saboda ita gwamnatin tarayya mu a namu fahimta a ma'aikatanmu ta tabbatar mana da cewa ita ba za ta tilasta kowane jiha ta yi ba, amma kuma tana iya gaya ma jihohi amfanin wannan abin. Kuma ki sani cewa fa ba gwamnati ne kawai ita kaɗai da ƙarfin kanta za ta yi ba, har kamfanoni wanda suke son saka jari cikin harkan dabbobi su ma suna yi. Kwanakin bayan nan idan kika saurari labarai da yawa za ki ji cewa yawancin mutane mu gwamnonin mu suna fitowa kasan waje su je suna neman masu saka jari a wannan fanni, hatta kasashen da sun nuna su da kamar sun nuna basu da wuri da za su ba makiya
jihohi kenan.
Jihohi gwamnoni da yawa sun fita kasan waje suna nema. Ni na san cewa mina ta fara da ƙarfi kwanan nan ita ma Kaduna gwamna ya fita waje ya je yana neman wanda za su saka jari, Gombe su ma sun ke da wuri suna ƙoƙari, na san na Sokoto suna nan suna ƙoƙari. Saboda da haka ita gwamnati dama shi ne ta ba da hanzari, wato ta nuna ita irin nata tallafin da za ta bayar saboda mutane su so an ƙaddamar da guda. Yanzu din nan ana ƙoƙarin tattara su waɗanda jihohin da suka ga kamar su suna iyawa nan da lokaci kaɗan, in Allah ya sa yarda in ga za mu sake tafiya mu je mu buɗe na wasu wurare na jihohi.
Waɗansu na ganin kaman ana yi ma masu kiwo ne, musamman a ce ko Fulani masu kiwon shanu da sauransu. Mutane suna so su fahimta yaya ma za a aiwatar da wannan aikin.
Ai shi yasa wato sunan an ma wannan tsarin ko kuma shirin lakabin dabbobi ba ce shanu ba kawai, dabbobi. Sabila da haka an tsara shi wato kowace jiha tana iya zuwa ta zo ta duba samfuri, ta dauki samfurin wannan ta je ta aiwatar da shi daidai da yanayin yadda al'adar ta garura, daidai da yawan kasanta, daidai da yanayin yawan mutanenta, daidai kuma da irin dabbobin da su suke kiwo. So wannan bai nuna cewa dole sai an ba mutane ku tuna fa cewa fa ba maganan makiyaya ake yi na yawo nan a zauna nan ba, maganan a samu wuri ne na zama dindindin sun zo samu abinci, kuma abincin nan in ba suna cin in sun ci shi suna ta yawo zai zamanto ya zamanto bai da amfani a cikin dabbobin nan. Amma aka samu wuri ke dabbe aka zo aka ajiye suna yi, muna ganin kaman su likitocin dabbobi suna iya samun su wuri guda. Bayan haka duk cututtuka da sauransu idan sun addabe su ana ilke shi ko kuma a yi magani shi nan take. So wannan kawai fahimta ne na mutane, saboda lokacin da aka fara abin mutane ba su fahimce shi sosai ba. Amma yanzu din nan ai akwai jihohi wajen kusan fiye da 20 wanda sun nuna cewa suna so su yi muddin idan ba abu ne wanda zai sa a kwace kasan mutane ba ko kuma abu ne wanda zai talautar da manoma.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai kuma idan Allah ya kai mu sabuwar shekarar 2022 za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen noma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokanan aiki da suka taimaka, sai Daniel Brown da ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Muhammad Baballe Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salam BOA Hausa, hakika matsalar rashin tsaro na nema ta gagari kundila a kasar mu Najeriya, ganin yadda jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto, Neja da Kaduna suke cikin tashin hankali na rashin tsaro. Muna kira ga hukumomi da jami'an tsaro da su tada kaimi wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan lamari. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya, amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce jama'a kada fa mu manta da dubban 'yan uwanmu mazauna yankunan karkara da ke ƙauracewa gidajensu cikin sanyin nan saboda farmakin da 'yan bindiga ke kai musu don ganin mu muna kwance a cikin gidajenmu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya azarta mu da arzikin samun shugabanni na gari a shekara ta 2023 waɗanda za mu ce gwamma bana da bara, ba waɗanda za mu ce gwamma bara da bana ba ta kowane fanni. Sako daga Jamila Ado Salati goma ga Annabar Jau, da fatan Ado Salati goma ga Annabar Jau. Shi kuma Muhammad Dambam jihar Bauchi cewa yayi salam VOA Hausa, mu fa talakawa in za mu gane magane waɗannan shugabannin namu ba fa ta mu suke ba, a koda yaushe fadan kansu suke yi. To har yaushe za mu yi jiran gawan shanu? Kawai mu ci gaba da addu'a mu fantsama kasuwanci nan da can, Allah zai ba mu rabon mu, su kuma su yi su gani ai ba a zuwa lahira da dukiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi hakika dole al'umma su rika shakku akan rigakafin cutar coronavirus, ganin waɗanda suka yi rigakafin har sau uku sun kamu da cutar, kuma mu a zatanmu idan ka yi allurar har sau uku shikenan ka rabu da wannan cutar. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ka raba mu da ita, waɗanda kuma suke ɗauke da ita Allah ya ba su lafiya. Sako daga Kawo Mai Ruwa Bajuga da Sale Muhammad Isa Bajuga. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi a yayin da sabuwar shekarar 2022 ke daɗa ƙaratowa, muna roƙon Allah ya sa shekarar ta zamo mai alkhairi ga al'umman Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a cikin wannan sabuwar shekarar mai shirin kamawa, Allahumma amin. Sako daga Mahmud Salihu Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Madalla, yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To bari a takaice, a yau Talata wata kungiyar mata ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Afghanistan, suna bukatar daman yin ilimi da aiki a karkashin sabuwar shugabancin kungiyar Taliban. Matan sun yi tattaki kana suka rera sakonni da suka hada da me yasa kuka rufe makarantu da aiki da abinci da kuma ilimi. Wata mace ta rika wani kwali mai rubutu da ke cewa mu mata mu tashi tsaye mukyamaci wariyan jinsi. Wani kwali kuma na dauke da rubutu cewa mu ne muryar mutane masu fama da yunwa.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.